يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا نهدي sha tara ga watan wato watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 daidai da 8 ga watan 3 miladiya ta 2026 kamar yanda dai muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar Dan Fulani a cikin birnin Kano a cikin waɗannan kwanaki masu albarka da daraja kwanaki koyininnika na Ramadan inda muke gabatar da karanta wasu ko sauraron wasu daga cikin ayoyin Alkur'ani da kuma tarjumar ma'anoninsu gwargwadon hali kuma muna nan dai a cikin sura ta uku suratu Ali Imran a jiya mun karanta faɗin Allah ta'ala ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء بل احياء عند ربهم يرزقون واتو ايه 169 har zuwa kan aya ta 172 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح duk da cewa muna cikin bayanin tajiya ayoyin wato wannan aya lokaci yayi insha Allah zamu tashi daga الذين استجابوا Allah yace
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا
نعم
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
ممتاز Allah madaukakin sarki yace alladhina stajabu lillahi war rasul sune dai wadanda suka amsa wa Allah suka kuma amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma asabahumul qarhu bayan miki da raunuka sun same su lilladhina ahsanu minhum wadanda suka kyautata daga cikin su wattaqaw kuma suka yi taqawa suna da ajrun azim lada mai girma a wurin Allah alladhina qala lahumun nas sune wadanda mutane suka ce da su innan nas qad jama'u lakum lalle mutane sun yi taran dangi dan ku fakhshawhum ku tsorace su bazadahum imanan sai wannan labari da aka gaya musu maimakon tsoron sai ya ƙara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya isar mana wa ni'mal wakilu kuma madalla da abin dogaro ayoyin da muka karanta jiya suna dauke da darussa kamar haka. Darasi na farko suna dauke da falalar jihadi wajen daukaka addinin Allah da kuma falalar mujahidai masu yin jihadi dan ganin kalmar Allah ta zama madaukakiya. Allah madaukakin sarki ya faɗi darajojin su da falalar su a wurin sa duk da cewa ana ganin sun mutu sun bar duniya. Lallai dukkan wanda ya zamanto sana'arsa da aikinsa kokari yake ya ga cewa ya taimaki addinin Allah duk yanda zai iya, a taimakon addini ko jihadi da baki ko jihadi da ainihin dukiya ko jihadi da kuma ainihin wato kan sakale, domin Allah ta'ala ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum. Allah ya ce
wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min libaqil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنسقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
وجاهدهم به جهادا
كبيرا.
الله مدوكين سركي يا فدي هنيوي دبان دبان أنا ين جهادي wajen ainihin wato taimakon addinin Allah. Akwai kuma jihadun nafs, wanda shi ne mafi girma. Kafin ka yaƙi wani, ka fara yaƙar kanka. Kafin ka yaƙi son zuciyar wani, ka fara yaƙar son zuciyar kanka. Kafin ka yaƙi kuskuren wani, ka fara jihadi wajen wato yaƙar laifuffukanka. Wannan yana daga cikin jihadi mafi girma, jihadun nafsi aw jabu fil jihadi, kamar yadda wani mawaki yake faɗa. Ma'ana jihadi, in yaƙi zuciyata, in zama mutumin kirki, in yaƙe ta daga lalacewa, wannan jihadi ne wanda ya wajaba akan kowa da kowa. Sannan kuma akwai jihadi bayan ni na gyaru na zama mutumin kirki, to in yi ƙoƙari kuma wajen jawo wani ya zama mutumin kirki. To wajen hanyar jawowar shi ne akwai hanyar wayar da kai, akwai hanyar ilmantarwa, wa'azantarwa, shi ne wajahiduhum bihi jihadin kabira. Sannan akwai kuma jihadi kamar yadda malamai suka kasa banda jihadin zuciya, akwai kuma ainihin wato jihadin masu laifi fasikai waɗanda suke fantarewa dokokin Allah, akwai jihadin munafukai, akwai jihadin kuma kafirai. Da haka daga cikin shiri da Allah ta'ala ya ce a yi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ala innal quwwata ar-ramyu, kamar yadda manzo Allah ya fassara me ake nufi da quwwa a cikin hadisi, ala innal quwwata ar-ramyu, yace harbi shine ake nufi da quwwa. Da haka Allah ta'ala ya ce a yi tanadi na ainihin wato karfi na makami da ainihin wato dawakai na kai farmaki dan daukaka addinin Allah. Sannan kamar yadda muka faɗa jiya, inna Allaha ashtara minal mu'minina, tana nan Allah madaukakin sarki ya siya rayukan mu'minai, wanda wannan su ne ayoyin da suka ingiza sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen samun waɗannan darajoji da waɗannan falaloli na ainihin wato shahada wajen ɗaukaka addinin Allah. Don haka a cikin waɗannan ayoyi mun fahimci falalar jihadi da kuma mujahidai, in dai jihadin ya zama don ɗaukakar addinin Allah ne, ba don wata manufa ta ƙashin kai ba, ba dan manufar taimakon wata ƙungiya ko wata ɗariƙa ko wata tafiya ba, a'a, kawai manufar ba lallai ne sai ni na ɗaukaka ba, in dai addinin ya ɗaukaka ba ni da matsala. Ba lallai ba ne sai yanki na ya ɗaukaka ni, babban abin da ya fi damuna addini ya ɗaukaka. Ba lallai ba ne sai ƙungiyata ko ɗariƙata an jita, kawai ni so nake a dinga jin aman addini. a dinga jin tashi da ainihin wato haɓaka da ƙaruwar yaduwar wannan addini na musulunci. Wannan shine babban hadafin da ya kamata kowa ya sa a gaban sa. To duk wanda yayi da wannan kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara masa samun shahada a wannan tafiya, to Allah ta'ala zai yi masa ainihin wato tagomashi tun daga rayuwarsa ta barzahu, wanda wannan rayuwa ta barzahu wanda zai yi ta kufalala ninkin baninkin fiye da rayuwar da ya ta duniya, kowane irin jin daɗi ko yake a duniya, to bai kai rayuwar da zai tarar a kabarinsa ba kafin kuma ya je lahira Allah ta'ala ya sa shi aljanna. Abu na biyu a cikin waɗannan ayoyin mun fahimci ni'imar kabari ga muminai tabbatacciyar aba ce. Da Allah ta'ala ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kaga ahya'un 'inda rabbihim ai basu je lahira, laka wayannan suna tabbatar da rayuwar barzakh cewa a cikin kabari, shi yasa rawdatun ne min riyadil janna aw hufratin min hufarin niran, ko dai kabari ya zama dausayi daga dausayen gidan aljanna ko ya zama rami daga ramukan gidan wuta, wanda yana daga cikin addu'ar da ake wa mamaci ya mutu, a ce Allah ka sanya kabarinsa ya zama dausayi daga dausayen gidan aljanna. Kenan ana fara dandanar ni'ima da dadin aljanna da zaran mutum ya mutu an sa shi a kabari in mumini, kamar yadda mutum yana fara dandanar kudarsa da gane kuransa tun kafin ya je lahira in ya mutu a cikin kabari, domin akwai azaba a ta kabari kamar yadda akwai ni'imar kabari. Duk da cewa akwai masu inkarin azabar kabari da ni'imar kabari, wannan ba za ka yi itibari da su ba, ba za ka saurari maganganun su ba, maganganu ne marasa tushe ko makama, domin nusus da yawa sun tabbatar da cewa akwai azabar kabari, akwai kuma ni'ima a cikin kabari, wanda daga ciki har da ayoyin da muka karanta jiya. Sannan a cikin ayoyin mun fahimci muminai za su shiga aljanna insha Allah. Mumine za su shiga aljanna, amma shiga aljanna ana shiga ne da falalar Allah, sai dai shi aiki sababi ne na shiga aljanna. Wannan yana daga cikin abin da yake mai matukar mahimmanci, ba tarin aikin mutum ne yake bashi aljanna. Wato in an karanta maka aljanna kaji yanda Allah ya shirya ta, to a ce wani aiki za ka yi a baka wannan aikin, kai ka san in iya aikinka ne ba da falalar Allah ba, to ba za ka samu aljanna. Shi yasa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi, babu wanda daga cikin ku zai shiga aljanna da aikinsa, babu wanda kuma aikinsa zai tseratar da shi daga wuta. Shiga aljanna falala ce, alfarma ce. In Allah ya yi maka falala, to shikenan sai ka samu aljanna. Shiga wuta kuma adalci ne, Allah bai zalunce ka ba. An gane ko? Shiga aljanna wannan falala ce, domin aka ce a auna nauyin aikinka ko aikina a kalli aljanna. Ai, ko kai ka san cewa aikinka bai kai tukuicin da za a baka aljanna, sai dai tunda an ce yi, ka yi iya bakin kokarinka kana ta yi, duk da cewa kana da rauni, kana da gazawa da kasawa, ba kai yanda ake so ba 100%. To wai wannan jarabayin da kai 60 cikin 100, 70 cikin 100, to wannan shi zai sa Allah sai ya mu'amalance ka ya maka falala, sai ya baka na wanda yayi 100%, shi ne sai ya kai ka aljanna. A ya Allah ka sa ba aljanna da falalanka. Shi kuma aiki dan haka ba mutum kuma ba zai zo a nan ya ce to tunda aiki baya kai mutum aljanna, to kawai bari na da hannuna ba sai na yi aiki ba, kawai Allah ya yi ni dan aljanna ne, to zan shiga aljanna. In kuma Allah ya yi ba dan aljanna ba ne, to shikenan. Wannan shi kuma min alamatin shiga, yana daga alamar tsiyacewa, alamar tabewa ce. An gane ko? Shi aiki sababi ne, aiki sababi ne, ita kuma shiga aljanna falala ce. Da haka ba za ka ƙi riko da sababi ba, kuma shi sababin nan wanda zai sa Allah ya baka aljanna wani lokaci, kai sai kaga kaman ma ba zai kai ka aljanna ba, sai Allah ya karbe shi sai ya baka aljanna da shi. Shi yasa shi sababin da zai kai ka aljanna ba a so ka rena shi, ko dan yaya sababin yake, in dai an ce wannan yana zama sila shiga aljanna, wannan ka rena shi. Wasu manya-manyan gima-giman ayyuka da kake ganin su ne za su kai ka aljanna, watakila riya ta shiga cikin su ta lalata su, watakila dan hakin da ka rena sai ya tsone maka ido. A aikin wuta din ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ce aljanna tana kusa da ɗayan ku fiye da yanda ɗayan ku yake da kusanci da hancin takalminsa. Wuta tana kusa da ɗayan ku kamar fiye da kusancinka da hancin takalminka da yake cikin kafarka. Da haka kenan aikin da zai kai mutum aljanna ba lallai ya zamanto wani katafaren aiki ba, aiki ne dan kankani sai kai mutum aljanna. Muna da misalai da yawa a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga mutumin da ya sare bishiya saboda tana cutar da mutane akan hanya, ya sare wannan reshen da yake cutar da mutane, Allah ya bashi aljanna. Ga matar da ta taimakawa kare kuma karuwace ma, Allah ya yafe mata karuwancin kuma ya bata aljanna. Kuma abinda ta taimakawa ma, in ka ajiye shi a gidanka ba dalilin ajiye shi ba kullun sai an rage maka lada. Amma ta taimake shi tunda mai rai ne, Allah ya ce nagode, kuma ya bata aljanna. Da haka sababin da zai kai ka aljanna shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ma tsari, neman tsari daga wuta, komai kankantar abun an ce zai tsare ka daga wuta ka yi shi. Shi sa Annabi ya ce ittaqun nar wa law bishiqqi tamra, ku tsare kanku daga shiga wuta ko da tsagin dabino ne. In dai ka fara dabino gida biyu ka ba wani rabi, kai ka ci rabi, wannan yana daga cikin sababan da Allah zai tsare ka daga shiga wuta, to ka daina shi. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, karkare ni aikin alheri komai kankantarsa. Wai walau antal qa akaka bi wajhin alqin ko dalikin, wai ko da ka hada da dan uwanka ne kai masa fara, wannan shi ma aiki ne daga cikin aikin da ke kai mutum aljanna. Da haka dai mu fahimci cewa ana shiga aljanna da falalan Allah aiki sababi ne. Sannan a cikin waɗannan ayoyi mun fahimci wato adalcin Allah, la yudhi'u ajran mu'minina, ba fi yanda za kai ka ba Allah bashi. Allah bai tozartar da lada komai kankantarsa, balma Allah ta'ala cikin falalarsa in kai aikin alheri daga goma ake fara. Duk wanda ya yi aikin alkhairi falahu ashru amsaliha, goma ake rubuta masa. Amma in mutum ya yi alkafura sai a rubuta masa zunubin alkafurarsa guda ɗaya. Shi yasa wani malami yake cewa Allah wadaran mutumin da ɗai ɗinsa ta rinjayi gomominsa. In kai aikin alkhairi goma za a baka, kuma daga goman nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a iya ninka shi zuwa 700. Daga 700 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a iya ninka wannan aikin ila abu'afin kathira, ninkin ba ninkin. Amma in kai mummunan aiki sai a ce a rubuta maka guda ɗaya, in ka tuba sai a goma. Shi ko kyakkyawan aiki ko niyyar kai baka samu damar yi ba, za a ce ku rubuta man lada. In ku ka samu damar yi goma, duk wanda ya kyakkyawan aiki za a bashi lada goma irinsa. Don haka Allah maɗaukakin sarki bai tozar ladan aikinka komai kankantarsa. In kaga aikin ka ya tozarta, to ɗayan abu biyu ya faru. To in ɗayan abu biyu ya faru ko shi Allah ta'ala ba zai kalli tarin aikin ko girman aikin ba. Na farko rashin ikilasi, na biyu rashin mutaba'a. Wannan da zarar ya shiga cikin aiki, to Allah ba ruwansa da yawan aikin, kuma ba ruwansa da shekarun da ka ɗiba kana yin wannan aikin. In dai kai ba ikilasi, Allah baya so. In dai kayi wannan ibadar ta saba da yanda Annabi ya koyar, Allah ba zai karba ba. Da haka in dai wannan sharadin ya cika, komai kankantar aiki Allah zai karba, kuma divine scale zai nuna ma wannan wa nadul mawazin alqist liyawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a, yana nan wannan scale aiki daidai da kwayar zarra baya tauyewa, yana nuna ma. Zaka ga alƙaluman aikin komai ƙarshen nauyinsa, ko da kamar ƙura ne zaka gani, kuma babu zalunci ƙuru-ƙuru. Zaka ga sikelin ya nuna ga nauyin wannan aikin, ba za a zalunce ka da komai ba cikin aikinka. Wannan yana cikin adalcin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan a cikin wannan ayoyi mun fahimci duk wanda bai amsa kiran manzo Allah ba, to bai amsa kiran Allah ba. Duk wanda bai amsa kiran manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, to bai amsa kiran Allah. Alladhina istajabu lillahi in ja Allah yace war rasul. Da haka kenan duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, ya ki amsawa, Allah ya kira shi ya amsa, to kiran da ya amsa na Allah, Allah ba ya bukatar wannan amsa. Shi yasa Allah ta'ala ya nuna cewa duk wanda ya bi manzon Allah shi ya bi. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Allah ta'ala ce duk wanda ya bi manzon Allah ne ya bi. Wanda ko ya juya baya yake bin manzon Allah to bai bi Allah. Da haka duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yake amsawa daidai yake da Allah ya kira shi ma yake amsa. Da wannan za ka gane cewa duk wanda ya rike Qur'ani ya bar sunna to bai yi imani da Qur'ani. Ko kun bayyanci wannan? Duk wanda ya ce shi ya Al-Qur'ani kawai zai aiki da shi, ba zai aiki da maganar Annabi ba, to daidai yake da alladhina stajabu lillahi war rasul, to ya amsawa Allah, ya ki amsawa manzon Allah. Da haka Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan amsawa. Da haka wannan yana daga cikin abin da muka fahimta cikin waɗannan kunshin waɗannan ayoyi. Sannan waɗannan ayoyi suna kunshe da bayanin falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk fa bayanin nan da aka yi na tun daga Uhudin nan da ake ta bayanin Uhud, duk fa maganar da ka ji da bayanin inda suka yi kuskure, da afuwa da aka yi musu, da gafara da aka yi musu, da maganar shahadan nan duk da aka yi fa, duk ana magana ne a karan farko da sahabban Annabi ake magana. Daga baya ne bayan tafiya ta tura, shine ake sa ran mai yiwa ya shiga, mai yiwa ka shiga, mai yiwa ta shiga, mai yiwa mu shiga. Su kan babu wani ta baba ba haufi, sun yi aiki kuma Allah ya karba aikin su, kuma Allah ta'ala ya ba su aljanna tun kan su koma zuwa ga Allah. Da yawan su manzon Allah ta harshen manzon Allah an gaya musu yan aljanna. Manzon Allah ce duk wanda suka je yakin Badar, Allah ta'ala ce ya riga ya gafarta musu. Ahla Badar su 310 wani abun nan gaba ɗayan su Allah ta'ala ce i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, duk abin da za ku yi nan gaba ma ba zan janye ba, na riga na gafarta muku. Haka waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a ƙarƙashin bishiya, laqad radiyallahu anil mu'minina a wato idh yubayyi'unaka tahta shajara, su wajen 1400 da wani abu ko da 500 su ma duk gaba ɗayan su yan aljanna. Banda waɗannan guda 10 nan zaratan nan asharatul mubashshiruna bil janna, wanda ɗaya bayan ɗaya Annabi ya dinga Abubakar bil janna, wa Umar bil janna, Uthman bil janna, Ali bil janna, Abdurrahman bin Auf bil janna, Talha bil janna, Zubair bil janna, Sa'ad bil janna, Sa'id bil janna, su 10 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su certificate ɗin su na aljanna. Banda wasu ɗaiɗaiku cikin sahabbai irin su Ukasha, sabaqaka biha Ukasha, irin su ainihin wato Thabit bin Qais bin Shammas, wanda saboda yana da murya babba da aka saukar da ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum, ya daina fitowa, yace wannan ayin yana tsoron kar ta fada kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga kwana ɗaya biyu bai ganshi ba, yace ya akai bana ga aka kira shi, me yasa baka fitowa? Yace Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, kar ku daga muryar ku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka duba ladabi irin na sahabbai, kawai shi kuma ya san muryar sa, irin mutum ne wanda yake mai golden voice, inda yana magana kamar an sa loud speaker. To kuma an ce karka daga muryar ka tai sama da ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi Allah ta'ala ce an tahabata amalukum wa antum la tashurun, aikin ku zai rushe ba ku sani ba, kuma kuka daga muryar ku sama da muryar Annabi. Sai dai na fitowa, sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi, yace akai ce ai kaji kaji ya makin Allah, yace ai banda kai kai dan aljanna. Daga muryar ba wai ka daga ra'ayinka fiye da ra'ayin Annabi, ba ka take hadisin Annabi akan ra'ayin wani ba, kawai daga murya ka ce kar ka daga murya bolin ɗinka ya daga na Annabi, aikin ka zai rushe. Ina ga wanda ya tattake hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam? Wannan shi yasa in ka karanta tarihin magabata ko Madina suka je, za ka ga mutsuwar daban ne. An ce Imam Malik ko takalmi baya sa a cikin garin Madina, saboda ya ce ba zai taka kasar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwance a cikin ta da takalmi ba, saboda girma da kauna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan sahabban yawancin su haka, banda kuma a jumulce da Allah ta'ala ya dinga musu kudin gora, yace ya yarda da su, irin laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara, irin su as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, irin su lil fuqara'il muhajirin wal ladina tabawwa'u ad-dara wal iman, da sauransu. dan han wa ana thalathatu alladhina qulibu ga kuma kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas wannan ya nuna maka wayannan mutane sun riga sun yi nisa tilka ummatun qad khalat kai iya naka kokarin kawaya ma wayancin sun tsere sa ba za a cin musu ba Allah ya kara musu yarda ka duba abinda Allah yake bada labari a wannan ba sun dawo an kashe mutum 70 a cikin su an jikkata su an raunana su amma ana dawowa domin dalilin wannan aya ana dawowa sai aka samu labari kafuran Quraishawa fa sun ga cinta bayan sun tafi kamar sun sake juyowa da nufin za su zo su karasa musulmi nan take Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanke jiki ba yi ba yace to a fita a tinkare su shine Allah Allah ta'ala ce allabi nastajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh jinajina a cikin su da miki da rauni a cikin su amma Allah yayi kira manzo Allah yayi kira suka kuma amsa suka kuma rankaya suka koma la fata an gane wannan yana nuna maka falalar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman wajen amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu nabiyin karshe wajibi ne akan mu'minai su fake zuwa ga Allah lokacin da bala'i yayi bala'i tsanani yayi tsanani idan tsanani yayi tsanani ba mafuta daga tsananin sai koma zuwa ga Allah in wahala ta yi wahala a koma zuwa ga Allah in al'amura suka rincade al'amura suka dagude a koma zuwa ga Allah fafirru ila Allah mu gudu mu koma zuwa ga Allah wannan yanayin da muke kallon sa ba maganin sa kenan ba mu koma ga Allah ana gaya ma babu wanda zai iya maida kai yanda kake so ko ya maida kasan nan yanda kake so sai an koma zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki ya gyara kasan da tafi wannan lalacewa kawai wuyarta inji cewa ya kamata in koma ga Allah kai ma ka koma ga Allah in Allah zai gyara ta ba mu san ta inda zai gyara ta ba Allah ta'ala yana da hanyoyin gyara da yawa amma ina nan ban daina ba kai ma baka daina ba ita ma bata ja da baya ba saban Allah sai sabo fil da yake fitowa kuma shi saban Allah nan ba masu mulki ne kadai suke yi ba ba iya ma wadata ne kadai suke yi ba ga wani shi ba mai mulki ba balle a ce kogi ne ana danyi masa yana jin dadi shi ba mai kudi ba ballantana a ce a yana dana kudin sa yana jin dadi yana hawa mota ko yana shiga gida mai kyau da sauransu a shi baya cikin rukunin masu kudi shi baya cikin rukunin masu mulki kuma ya kiyaye ba Allah saba wa Allah yake da iya karfin sa wannan kaga hasara tayi masa yawa khasirar duniya wal akhirah ke nalika huwa al khusranul mubin da aka maganar sabon Allah ba masu kudi bane kadai ba ainihin masu mulki bane kadai shi kansa talakan kyalle ne kyalle ne shi ma ko kace ba kyalle bane shi ma ko da aka magana ce ta da masu mulkin da waɗanda ake mulka da masu kudin da talakawa mazan mu da matan mu fafirru ila Allah wahala tayi wahala in ku har ba mu ji za mu koma zuwa ga Allah ba to gumu ba tayi gumu ba har yanzu kukan dadi yake har yanzu ƙarya muke ba wahala ake sha inda har yanzu ba mu gane koma zuwa ga Allah shine mafita ba to har yanzu ya nuna cewa ba mu da ku ba da haka in dai har mun yi karatun ta nutsu to maganin al'amura irin waɗannan koma zuwa ga Allah da aka wajibi ne akan mu'minai fakewa zuwa ga Allah lokacin da aka shiga mawuyacin hali sana abu na karshe ayoyin suna dauke da darasin imani yana raguwa yana karuwa fa imani wannan tana daga cikin aqida mai kyau ta musulunci kai da imaninka zai iya karuwa kuma zai iya raguwa yana karuwa da ayyukan da'a duk sanda shi yasa zaka kamar Ramadan da yawancin mutane sukan koma zuwa ga Allah ai kai kanka ka san kan Ramadan ba haka ce ba kai kanka kana jin cewa an dan samu wani sauyi ko yaya tsoron Allah ka ya dan fi nada me yasa saboda yanzu jami'i baya wuce ka yanzu kana yin nafil ga azumi a bakinka akalla kana lazimi kana karatun alqur'ani kila ko yaya kana dan kuncina kana bayan wa sadaka to wayannan ayyukan dama suna ƙara imani ya ƙara armashi ya ƙara habaka kaman yanda duk kufa cikin sabon Allah yana rage imani yana tauye shi
daka al-imani yazidu wa yankus. Allah madaukakin sarki ya ƙara imanin mu, Allah kuma ya bamu ikon yin abin da zai ƙara mana imani. Da aka waɗannan ayoyi, alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul karh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim. Allah ta'ala yana magana da kuma wato an ce lokacin da kafirai suka tafi kuma aka ji labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin za su sake waiwayowa su zo su yi musulmi kwaf daya, tunda dai an lallasa musulmi a Uhud, an raunana wasu baradai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Uhud, an jikkata wasu ga tsoro, to me zai hana a dawo a ƙarshe ragowar? Sai manzon Allah ya samu wannan labarin, to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya sahabbai ya ce abi an je an wani guri da ake kiransa Hamra'ul Asad. To anan su kuma sai Allah ya jarrabu su kuma kafiran da tsoro sai suka juya. Da aka je har Hamra'ul Asad, to a wajen Hamra'ul Asad ne aka samu wani cikin munafikai, shi kuma yake kokarin ya jefa tsoro da firgici cikin zukatan mu'minai. Sai yake labarta musu cewa ai mutanen nan sun sake yin gangami fa, sun sake hada karfin su fa, za su sake waiwayowa su yi muku kwaf daya, ku fatu tsoron su fa, haduwar ba za ta zama mai kyau ba. Sai Allah ta'ala ce a madadin mu'minai su ji tsoro, gwiwar su ta yi sanyi, duba da abin da ya faru a Uhud, fa zadahum imana. Labarin cewa kafiran sun juyo da tawaga mai karfi sai kuma ya kara wa janibin mu'minai imani. Shine Allah ta'ala ya ce alladhina istajabu lillah, waɗanda suka amsa kiran Allah wa rasulahu, suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa kharaju, suka fita fi aqabil mushrikina, wajen bin baya da bin sawun mushrikai, ila Hamra'il Asad, har zuwa wani guri da ake kiransa Hamra'ul Asad, ba'da hazimati in fi gazwati Uhud, duk da cewa sun samu karaya wato a yaƙin Uhud, ma'ama kana bihim min alamin wa jurahin, duk da abinda suke ciki na radadi da zafi da suka ji na abinda ya faru a Uhud da raunuka da aka ji musu, wa bazalu gayata juhudahum, amma suka sake zage dantse, waltazabu bi hadi nabihim, suka lazumci koyarwar annabin su wajen amsa kiransa da kuma sake fita dan ayi arangama da mushrikan nan in ya tabbata sun juyo din. Allah ta'ala ya ce lil ladina ahsanu minhum ay lil muhsinin minhum wal muttaqin thawabun azim, waɗanda suka kyautata aiki daga cikin su ba munafukan cikin su ba, sannan waɗanda suka yi takawa suka kiyaye dokokin Allah daga cikin su suna da lada mai girma. Alladhina qala lahumun nasu, sune waɗanda mutane suka ce da su, shine abinda na hakaito maka, ko wani da ya gaya musu cewa ai kafirai sun juyo muku dan ya tsorata mu'minai, innan nasu qad jama'u lakum, wasu mutane daga cikin munafikai sai suke cewa ai ga mutanen nan, mutanen Makka, qad jama'u lakum, sun sake yin gangami sabida ku, fakshawhum, ku tsorace su fa, fazadahum imanan, samun wannan labari sai ya kara wa mu'minai imani, wa qalu, suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa humul ladina qala lahum ba'dul mushrikin, ma'ana inna aba sufyana wa man ma'ahu qad ajma'u amrahum ala ar-ruju' ilaykum listi'sadikum fahdharuhum wattaqu liqa'ahum fa innahu la taqata lakum bihim. Abu Sufyana ga yacin ya sake waiwayowa, ba za ku iya da su ba, sun sake yin shiri, ku ji tsoron su, fa zadahum zalika takhwif, wannan barazana da tsoratar da su da ake, sai ya ƙara musu imani yaqinan, sai ya ƙara musu yaqini wa tasdiqan, da gaskatawa bi wa'dillahi lahum, da alƙawarin Allah gare su. Walam yathnihim zalika an azmihim, wannan labari da aka ba su dan su guyuwa su ta sare bai sanya akala sun juya akala su sun tsorata sun koma ba, fasaru ila haythu sha Allah, sai da suka je har inda Allah ya so su je, nan gurin Hamra'ul Asad kenan. Wa qalu, suka ce hasbunallah, mu tunda mun riƙe Allah babu da matsala, Allah ya wadace mu, Allah ya ishe mu, wa ni'mal wakil, madalla da abin dogaro ne zama Allah, in dai da Allah ka dogara ai baka da matsala, al mufawwidu ilayhi tadbiru ibadi, wanda gudanar da al'amarin bayi zuwa gare shi ake mika lamarin da aka sai Allah madaukakin sarki yake cewa
fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallahi wallahu dhu fadlin 'azim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضله. Sanadiyar wannan ta dalilin haka sai gashi sun dawo daga Hamra'ul Asad din, ma'ana da suka je Hamra'ul Asad sun tarar da kafirai su ma sun tsorata da jin labarin fa musulmi sun waiwayo, sai zamanto su ma suna tsoron kar kuma a zo a dauke ainihin fansa akan abin da suka yi, da haka su ma sai suka ƙara mai bayan sun gudu. Da aka da musulmi suka je Hamra'ul Asad suka ga kafiran nan sun gudu, fanqalabu sai suka dawo. Da suka dawo bi fadlin min Allah, wato suka dawo garin Madina bi fadli bi ni'matin min Allah, da ni'ima daga Allah, bi thawabil jazil, ta hanyar samun gwaggwaban sakamako, wa fadlin da kuma falala da suka samu daga Allah, almunazzalati bil munazza wa bil munazzalati aliya wa qad izdadu imanan wa yaqinan, hakan sai ya kara musu imani ya kuma kara musu yaqini, su kuma kafirai sai suka koma cikin kaskanci da wulakanci. Wa fazu bis salamati min al qatl wal qital, sai kuma suka rabauta ainihin wato suka samu rabauta bis salamati ta hanyar kukuta min al-qatl daga kisa wal qital da kuma yakin ma, domin da suka je Hamra'ul Asad sai suka tarar da su ma kafiran sun gudu sun tafi, da aka sai gashi sun dawo da ni'ima daga Allah madaukakin sarki da falalarsa, lam yamsashum su'un, dukkan wani abin ki da ake sa ran zai same su daga munafikai sai gashi bai shafe su ba. Wattaba'u ridwanallah, ta dalilin haka sai suka zamanto sun bi neman yardar Allah. Wallahu dhu fadlin 'azim, Allah madaukakin sarki ma'abocin falala ne mai girma a kansu da kuma wasunsu cikin mu'minai. Allah ta'ala ce innama zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'a, innama zalikum, haqiqa wannan labari da kuka samu cewa ga kafirai nan sun waiwayo sun juyo, ash-shaytanu shaytan ne, yukhawwifu awliya'ahu, yake tsoratar da ku waliyansa. Kenan wannan mutum da aka ce ya tare su a hanya yana ce musu kai kun gansu kwa kun ga yawan su kwa kai ba za fa ku iya da su ba, shedan ne. Shedan ne yake so ya tsoratar da mu'minai mutanansa cikin kafirai, kenan su ne auliya. Da aka kaga kenan akwai auliya kala biyu, akwai auliya Allah, akwai auliya shaytan. Da aka kai kokari ka shiga cikin auliya Allah, an gane ko? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim, Allah ya ce wa lahum na'am alladhina amanu wa kanu yattaqun, kullu mu'minin wali kullu mu'minin taqi fa huwa inda Allahi wali. An gane ko? Da haka akwai awliya Allah, akwai kuma awliya ash-shaytan, fa qatilu awliya ash-shaytan, ko haka Allah ta'ala ya ce fa qatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifan. Kaga ashe waliyai iri biyu, shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya wani tafi al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan, dan kai ta ce ma waliyai a'a waliyai iri biyu ne, sai ka ce wa inne, domin akwai awliya'ur rahman, akwai awliya'ur shaytan, kuma akwai bambanci tsakanin su. Su awliya'ur rahman sufa biyu suke fita, shi sai duk me wannan sufa awliya ya shiga cikin awliya'ur rahman, ba lalle sai an ga yana da wata karama ba ko baya cin abinci ko ya shiga alwalarsa ba ta karewa ko yana tashi sama, ba lalle sai yana da wata karama da ba ta an gane. Babbar karamar shine waɗannan su babun guda biyu, inda yana da su wali kuma zama akan wayannan sufofin hayya mutu ba karama da ta wuce wannan. An gane ko? Shi yasa Allah ta'ala kamar ana ta musu ne wasu waye wani ya mu ne wani abu annabin mu sai Allah ta ala ku saurara. Inna awliya Allah sufa waliyan Allah la khawfun alaihim. Sune wanda kwata-kwata ba tsoro a tattare da su game da abin da za su tara a lahira dan sun san me suka shuka. Wala hum yahzanuna kuma sune ba sa bakin ciki game da abin da suka bari a duniya. Kamar mun ce Allah to yaya sifarsu take sai ce allazina amanu wa kanu yattaquna. Sune waɗanda suna da imani kuma suna tsare dokokin Allah. Amma ce mutum baya sallah ce wali ne. Ko? A ga mutum ya daga kwalbar giya ya ce a ku mahjubai ne ba ku gani ba giya ba ce lemo yake sha. Na fata an gane. Dan haka awliya Allah Allah ya ce allazina amanu sune waɗanda sun yi imani akwai sifar imani tare da su wa kanu yattaquna sun kasance suna kiyaye dokokin Allah da haka duk wanda ka ganshi baya wasa da imani yana rike imani da kyau baya yadda da shirka komai kankantata sannan yana tsare dokokin Allah wali an gane ko wannan waliin Allah sai dai kawai abinda zamu ce walittakar mataki mataki ne wanda ya fi ka imani da takawa wilayarsa ta fitaka wanda ka fi shi imani da takawa wilayarka ta fitasa amma duk me wannan sufofin guda biyu koda ba a ganshi da wata karama ta zahiri ba da za a iya cewa wani wali ne to wayannan sufofin kadai sun isa sa'ahala shi a ce masa wali kuma koda mutane ba su gane wali ba to a wajen Allah shi wali ne kuma ba za a gane haka ba sai an je lahira da fata an gane Allah ya samu daga cikin su da haka shedan shi ma yana da nasa waliyan da haka guji zama waliyin shedan wallahi zai yi maka istidraji da yawa ya baka wasu abubuwa kai haka kawai a ga danoli a hannunka ka daga nan a gaba komai a ciki kana mayarwa kana kuma daga ga kudade zai yi maka wannan istidraji ya sato maka kudi ya kawo ma an gane ko za su iya maka komai domin akwai wayannan shedanin ya ma'asharal jinni wal insi ba ita ba cikin suratul an'am
alam ya'ti
ta farko
ma'asharal jinni wal insi alam ya'ti
alam ya'ti kum rusulun minkum
usuna alaykum
tabiin ce wannan ayi
fa yawma nashurun jami'a ya ma'asharal jinni qad istakfartum min al-insi
ربنا استمتع بعضنا ببعض اتنكي لما يوى ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا باقين أكي إذا متن يزم يميك أولاية سجا شيطانوكو توزاسي مصدر أبندر دعنا تداغا ديجيون شي ماسو حركر صبو بوكان شي دواي سنا أمباني دي سوسبي دي باقين أكي zakuyi mana abu kaza da kaza da kaza da kaza na shirka ko kuma zamu biya muku bukatu kaza da kaza da kaza da kaza duk abin da kake so za su yi maka za su je daga wani nisan duniya su dauko ma abu su kawo maka amma kila za ga mutum ko sun hana shi sallah ko sun sa shi wulakanta Qur'ani ko sun sa shi zagin Allah ko zagin Annabi ko wani abu dai wanda za su tabbatar da cewa mutum baya cikin rukunin mabiyan Allah na gaske ko mabiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan kuma sai shi kuma sai ya ganshi yana tayin wasu abubuwa sai a dauka karama ce nan ko akwai istidraji domin abin da yake na qawarikul adad dan an gansu suna bayyana ga mutum baya nuna wali ne ma'aunin da ake gane mutum wali ne ana kallon sa ne a ma'aunin alqur'ani da sunna in aka dora mutum a sikelin alqur'ani da sunna aka ga ya hau daidai to duk abin da ya bayyana ta hannunsa za a iya cewa karama ce an gane ko yawa wanda za a iya cewa karama amma a ga mutum yayi nesa da karantarwa alqur'ani yayi nesa da karantarwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ko kaga wasu abubuwa nan da suke shallake hankali suna bayyana ta hannunsa ba karama bace istidraji ake kira wa Allah madaukakin sarki ya tsare da haka inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'a mun kawo wannan ne dan ka gane cewa waliyai iri biyu ne akwai shedan shi ma yana da nasa kuma yana musu umarni kuma yana ba su ainin abin nan irin nasa da haka shedan ne yake son kawai yukhawwifu awliya'ahu ya tsoratar da ku mu'minai game da masoyansa sai Allah ta'ala ya ce fala takhafuhum kada ku ji tsoron su wa khafuni ni za ku ji tsoro in kuntum mu'minina in dai ku masu imani innamal musabbitu lakum fi dhalika huwa ash-shaytan wanda zai sa maka kiyuya da lalaci da kasala wajen bin Allah ya sa maka kasala da lalaci lokacin da za a yi sallah lokacin da za a yi tarawihi ko ashama ko tahajjud ko lokacin da za a yi wani aikin alkhairi kaji bacci kaji wata kasala mutuwa jiki innama yusabbitu lakum fi dhalika huwa ash-shaytan innamal musabbitu lakum fi dhalika duk sanda za ka yi ko jihadi ko aikin alkhairi kaji lalaci nauyin jiki wanda yake sa wannan nauyin jikin shine shaytan ja'akum yukhawwifukum ansara yazo ne kawai dan ya tsoratar da ku ainihin wato waliyansa fala taqafu almushrikina li'annahum adha'afun la nasira lahum li'annahum dha'afun la nasira lahum kar ku ji tsoron mushrikai domin raunana ne ba su da mai taimakon su wa khafuni ku ni za ku ji tsoro bil iqbali ala ta'ati ta hanyar gadangadan ku jiyo wannan yi mun da'a in kuntum musaddiqina bi in kun kasance masu gaskatawa game da ni wa muttabi'ina li rasuli kuma kun kasance masu biyayya ga manzona to ni za ku ji tsoro domin jin tsoron wanda baya tsoron Allah aikin banza ne ka ji tsoron Allah wannan shine abin da ake bukata da haka duk wanda kake tsoro bai isa ba ya sa ko ya hada da haka wanda ake jin tsoro wanda in ya karya an karyo in ya dora an doro in ya sauke an sauko wannan shi ya kamata ka ji tsoro ina fata an gani Allah madaukakin sarki yace
wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurru Allah shay'a يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
الله مدعوك كن سركية وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ كَدَا غَغَّاوَرُ وَإِنْدَا سِكِي غَغَّاوَرُ شِغَاتِكِنْ كَافِرْتِ كَدَا يَفُسَاتَاكَ ganin sauri da hanzarin masu kokarin dadadawa kafirci ko kafirai wannan kada ya bata maka rai wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ay la yudkhilu al hazn ila qalbika kar ma ka sanya wata damuwa ko wani bukin ciki a cikin zuciyarka ko bacin rai ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ulail kuffar game da wadannan kafiran bi musara atihim fil juhud wad dalal yanda suke sauri da gaggawar musu da ƙaryata ayoyin Allah wa balal da bata wannan kada ya bata maka rai innahum lan yadurru Allah shay'a domin hakika su dai basu cutar da Allah da komai ba da aka shiga su cikin kafirci da nausa wasu cikin kafirci da taimakon kafirci da kafirai wannan kada ya dame ka kada ya dinga fusata maka ya dinga fusata ka duk da ba dadi kaga mutane suna taimakon waɗanda ba musulmi ba taimako irin na addini ba dadi kaga mutun yana mara musu baya wannan ba dadi amma wannan kada ya zamanto shine abin da zai dinga fusata ka gaggawar da suke wajen shiga cikin kafirci kada ya fusata ka Allah madaukakin sarki yake cewa innahum lan yadurru Allah shay'a innahum bidhalika lan yadurru Allah da wannan abun da suke na gaggawar da suke wajen shiga cikin kafirci ko ayyukan kafirci wannan baya cutar da Allah da wani abu innama yadurruna anfusahum bihirmaniha halawatal iman su ne suke cutar da kawunansu dukkan wanda yayi wani aiki da yake ganin in yayi kaman ya cutar da Allah bai cutar da Allah ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithul qudus ya ce لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا ابن ادم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله كاملين تقوش فسكا bautar mai bauta baya ƙara Allah, saƙon mai saƙo baya rage Allah. In kayi daidai kayi bauta, amfanin kanka yake dawowa. In kayi saƙo, illar kanka take dawowa. Ka kwan kana sallah a masallaci ko ka kwan a mashaya kana shan abin da kake sha, wannan bai rage Allah da komai ba a cikin mulkinsa. Allah madaukakin sarki yana da mala'iku, la ya'suna Allah ma amarahu. Kawai ka dauki kiyasin Baitul Ma'mur, Baitul Izz. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan Baitul Izz din kullun sai mala'iku 70,000 sun zo sun yi ibada sun tafi, kuma in suka tafi ba za su ƙara dawowa ba har tashin alfiyama. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum, duk kuka kafirce Allah mawadaci ne gabaru. Wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsal, mawga juya Allah baya Allah zai iya kawo wasu ya mai gurbin su da ku, ko ba za su zama irin ku ba. Da aka wuce hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala yake cewa da a ce tun na farkon ku har zuwa na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku, duk kowa daga cikin ku ya zama mai tsoron Allah irin tsoron Allah na ƙarshe din nan. Allah ya ce wallahi ba ku ƙara mun komai a cikin mulki ba. Allah ya ce da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku, ku dukufa ka'in da na'in wajen saba wa Allah madaukakin sarki, ku zama shakiyai, ku zama fajirai gaba ɗayan ku, a rasa ko nagari ko da guda ɗaya a cikin ku. Allah ya ce ma na kasamin mulki shay'a, ba abin da ya rabu daga cikin mulki, domin ba sai da ya halicci halitta ake ce masa al-khaliq ba, tun kan ya halicci halitta sunansa al-khaliq, sunansa da macen al-khaliq. Da fata an gane. Dan haka Allah madaukakin sarki ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, gaggawar shiga cikin kafirci, mara wa kafirai baya da munafikai suke yi, kasancewa tare da su a mafi yawan lokuta, kai musu sirrukan musulmi da suke yi, farin ciki da suke in kafirai suka yi nasara, damuwa da suke shiga in musulunci yayi nasara, wannan ne daina damuwa. Ɗabi'a ce ta munafiki, baka isa ka haraba, ka raba munafiki da wannan sifar. Ba za ka iya raba munafiki da wannan ba. Kuma ka sani innahum, su wannan abin da suke, Allah ce lan yadurru Allah shay'an, daidai da kwayar jan kiyashi ba su taimai ba su cuci Allah ba. Kawai sun cutar da kawunansu ta hanyar haramtawa kansu samun ɗanɗano da zaƙin imani. Wa azimin sawab, su ne suka rasa girman lada. Allah maɗaukakin sarki ya ce yuridu Allahu an la yaj'ala lahum haddan fil akhirah, Allah yana nufin ne kada ya sanya musu wani rabo da wani kaso da za su samu a lahira. Karka damu, dan kaga suna ta fantamawa a nan duniya, karka damu. An gane ko abinda kafirai suke a nan duniya? Dama duniyar ay ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Da haka Allah ta'ala yana nufin wannan buɗa musun da yake su ta faman fantamawa, su ta faman kere-kere, su ta faman gine-gine, su ta faman jin daɗi suna. Wannan duk Allah ta'ala ya yi musu haka ne dan ba su da wani rako a lahira. Yuridu Allahu, Allah yana nufin ne Allah ya ja'ala lahum haddan fil akhirah. Ay yuridu Allahu Allah ya ja'ala lahum thawaban fil akhirah, Allah yana nufin ne kada ya sanya musu wani lada, wani sakamako da za su samu a lahira. لأنهم انصرفوا عن دعوة الحق ومن سنبوطي وكرا نجسكيا. الله تعالى ولهم عذاب عظيم كما سنة دوات إيرن عذابا ودتكني جرما الله فأنتوا كين سنكي تياي فأنا لوكتي إن شاء الله ذا متاشي إن الذين اشتروا الكفر
abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ka kana maka ƙara mana kaular annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara mana biyayya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka karbi rayukan mu muna musulmi Allah madaukakin sarki ka karbi azumin mu Allah ka karbi sallolin mu Allah ka karbi dukkan wato ibadun da muke gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki Allah ka sa mu cikin bayin da za a yanta a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki waɗanda suka rasu cikin iyayen mu da kakannin mu da malumman mu da ƴan uwa maza da mata Allah ya gafarta musu Allah ya ba su aljanna madaukakiya Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan karshe Allah marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka rubuta musu a cikin mizani Allah madaukakin sarki mu kuma ka kare mu da lafiya Allah dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu wayanda suke cikin damuwa Allah ta'ala ka yaye musu wuraren da ba a zaune lafiya Allah ka kai zaman lafiya Allah ka kai musu aminci Allah ka kai musu dauki wayanda duk suke da hannu wajen samar da rashin tsaro da zaman lafiya a wannan kasa Allah ka shirye su in masu shiriwa ne in ba masu shiriwa bane Allah ka mana maganin su Allah madaukakin sarki muna roƙon ka wannan kasa taka kasa ta mu Allah ya kwararo mata albarka Allah madaukakin sarki ya kwararo mata albarka Allah madaukakin sarki ka azurta wannan kasa Allah ka azurta mu da shugabanni nagari Allah ka azurta mu da shugabanni nagari Allah ka azurta mu da shugabanni nagari su kuma Allah ya azurta su da mashawarta nagari Allah ya azurta su da mashawarta nagari Allah dukkan masu yi mana wasici da addu'a Allah ka san bukatun su Allah ka biya musu wayanda ake bi bashi Allah ta'ala ka biya musu Allah ka ba su ikon biya اللهم نكفس كرب المكروبين اللهم فرج هم المهمومين اللهم قض الدين عن المدينين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا اللهم بارك لنا فيما علمتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا في جميع ما خولتناه يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب